daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitocin mu kamar da aka saba 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM duk a Niger da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya. Haka kuma a kumasu ta kasar Ghana za a iya jin ma Alpha Radio ko kuma yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodenge,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Alhamis 9 ga watan Agusta shekarar 2018, za mu yi magana ne akan muhimmancin aikin jinya da kuma samun kwarewa da kyakkyawar alaka tsakanin ma'aikatan jinya da kuma marasa lafiya.
To Safina da masu sauraro, idan aka ambaci ma'aikatan jinya, wato nurse a Turance kenan, ba abin da ke faduwa ran mutane sai yadda ake gabatar da aikin. To yaya wannan lamari yake a fagen, kuma yaya kamata a bullo masa?
Sunana Muhammad Ahmed Sadiq, ni nurse ne a Federal Teaching Hospital Gombe.
Allah sarki, yawanci aka ce nurse mutanen mu suna yawan tunanin su ce mace ne nurse, amma ga kanan kai nurse, me kai ka shiga wannan harkar?
Aikin nursing dai yana raina tunda ina yaro karami, wannan destiny ne. To mu dai lokacin ma ba mu san me aikin nursing ko likita ba, mun san dai ina shawon aikin asibiti.
Tattaunawar da abokiyar aikin mu Maryam Bugaje ta yi da wannan ma'aikacin jinya da ya samu zuwa shirin Amurka na bunƙasa matasan Afirka da aka fi sani da Yali, za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma don jin yadda ya kamata aikin jinya ya kasance.
To yanzu bari mu fara da sakonnin wasu daga cikin amsoshin da kuka aika mana bayan mun tambaye ku cewa shin yaya kuke kallon lamarin aikin jinya musamman a kasashe masu tasowa, musamman ma dai Afirka.
To sakon farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagum, yace tabbas lamarin aikin jinya a kasashen mu na Afirka na tattare da kalubale masu yawa, musamman ma abin da yafi daga min hankali shine yadda wasu masu aikin jinya ke cin mutuncin majinyata a asibitocin karkara bayan jinyar da ke damun mutum. Kai Allah dai ya kyauta kawai, amma gaskiya lamarin aikin jinya a karkara sai a hankali.
To sai kuma Maryam birnin Sokoto tace jinya a kasashen mu na Afirka yana tattare da kalubale musamman ga talaka, gashi babu kwararrun likitoci ko mu ce babu kayan aikin jinyar, ga kuma tsada tafitar hankali. Dalilin haka ne yasa masu kuɗi ke barin Afirka domin yin jinya a wasu ƙasashe kenan.
Sai Lawal Muhammad yace a gaskiya lamarin aikin jinya a ƙasa ta Najeriya sai dai in ce abin babu yabo, babu kuma fallasa. Dalilin da yasa nace haka shine idan kana cikin birni za ka ga daidai kokarin da gwamnati take yi a wajen kula da lafiyar al'umma, amma idan kana karkaran mu abin gwanin ban tausayi, domin kuwa wani lokacin za ka ga majinyaci saboda rashin kayan aiki sai ka ga har an kai ga rasar rai, wanda idan akwai cikakkun kayan aiki ba zai kai ga haka ta kasance ba, musamman gwamnatocin mu na jiha da na kananan hukumomi waɗanda su suka fi kusa da jama'a, amma sai kaga ba su kula da waɗannan lamurran kamar yadda ya kamata.
To sai kuma Yakubu Mai Bauchi Rishi, Allah sana faɗa daidai, yace salamu yau da gobe. A gaskiya har yanzu aikin jinya a kasashen mu na Afirka akwai saura sakamakon abubuwan da suke faruwa a asibitocin mu musamman na gwamnati. Za ku ga yadda masu jinya suke cin zarafin marasa lafiya, suna yi musu tsawa. To kun ga kuwa ashe har yanzu akwai saura kenan, Allah ya kyauta.
To amin. Sai Ahmed Umar yace a gaskiya ba kayan aiki kuma ba kwararrun ma'aikata, ga rashin tsafta a cikin asibitocin. Duk ayyukan da gwaje-gwajen masu jinya sun ta'allaka ne a bisa tsammanin ba magunguna daga gadajen kwantar da masu jinya, ga kuma wulakanci da karɓar kuɗi barkatai da sunan gwaji a hannun ƴan uwan majinyata, ga kuma kabilanci da addinanci a gefen ma'aikatan jinya. Ko ni nan na kai mahaifina asibitin kwararru na jihar Gombe. Gombe. An kore ni an ce min ba gadan da za a kwantar da shi.
To sai Ibn Abdullah Bojude yace majinyata na Afirka na shan ukuba a wajen ma'aikata inda zaka ga ana wa maras lafiya tsawa sai ka ce shi ya kawo ma kansa ciwo duk da ba a taru aka zama daya ba. Akwai masu kwatantawa amma da tausayi.
Sai wari Malam Bare 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 zuwa Alhassan na faɗi sunan daidai yace yau da gobe hakika lamarin jinya kasashen mu na Afirka sai dai Allah ya kyauta amma gaskiya majinyata suna matukar dandana kudar su a kasashen mu sakamakon gwamnatocin mu sun yi wa fannin jinya rukus kainar kashi da fatan gwamnatocin mu za su duba wannan batun.
Imam Yahaya Soja Uba Adamawa yace salamu yau da gobe. A gaskiya harkar jinya a kasashen mu masu tasowa musamman ma dai nahiyar mu ta Afirka akwai matsaloli masu yawa a tattare da harkar saboda ma'aikatan jinya suna raina marasa lafiya wanda hakan yana haifar da matsaloli masu yawan gaske da fatan ma'aikatan jinya za su mutunta marasa lafiya.
Sai Ibrahim Salis dan Kaduna yace hakika yau da gobe aikin jinya a kasashen mu na Afirka ya zama abin da ya zama domin da zaran ka kawo mara lafiya asibiti abin da za su fara gaya maka shine kudin aikin ka dubu kaza ne babu ruwan su da ko kana da shi ko baka da shi su dai a basu kawai harkar kiwon lafiya ta zama kasuwanci.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter inda Baba Gana Dabuwa Wani yace lamarin aikin jinya a kasa ta Najeriya sai dai in ce abin babu yabo kuma babu fallasa dalilin da yasa nace haka shine idan kana cikin birni to zaka ga ana ta kokari a gwamnatance.
Sai at Sadiq O22 yace Afirka kam sai hakuri neman ilimin kiwon lafiya shine mafi tsada a nahiyar Afirka kuma mafi tsanani da kuma rashin tallafi daga gwamnati.
To sai kuma at Tassel Ibn ko yato ina ga haka Allah sa yake nufi yace yau da gobe masu iya magana sun ce lafiya uwar jiki babu mai fushi dake dan haka idan shugabannin mu na Afirka suka inganta harkar lafiya sun yi daidai aka sun haka kuma sai mu ce kalubalen ku shugabanni na Afirka.
Sai at Rabi'u 632650 yace assalam a gaskiya aikin jinya a Afirka abin ba a cewa komai domin kuwa a kullum kalubalen da ake fuskanta shine yawancin shugabannin mu ba su bada kulawa akan harkar lafiya yadda ya kamata sai kaga asibitoci ba wadataccen magunguna da kuma kwararrun likitoci da fatan za ku tashi lafiya amin.
To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
Abokiyar aikin mu Maryam Bugaje ta tattauna mana da wani matashin ma'aikacin jinya wanda ya samu zuwa shirin Amurka na bunƙasa matasa wato Yala Abana ya kuma faɗa mata yadda ya tsinci kansa a wannan aiki da gashi ya zama masa fitila a yanzu.
Sunana Muhammad Ahmed Sadiq ni nurse ne a Federal Teaching Hospital Gombe amma ba shi bane ya kawo ni anan ba.
Allah sarki yawanci aka ce nurse mutanen mu suna yawan tunanin su ce mace ne nurse amma ga kanan kai nurse me kai ka shiga wannan harkar?
Aikin nursing din yana raina tunda ina yaro karami saboda a garin mu ni asalin dan Taraba ne a Mambila so a wajen akwai missionaries so akwai nurses da suna zama a gidan mu so daga nan na ina so aikin nursing shine inda na fara son aiki.
Kai tunanin ka ce zaka zama likita ba?
Wannan destiny ne. To mu dai lokacin ma ba mu san me aikin nursing ko likita ba mun san dai ina sha'awan aikin asibiti shine kawai abuna ina sha'awan aikin asibiti kuma lokacin da nazo na gama secondary school sai ana set da form na nursing sai nasiya sai na shiga na fara karatu.
To gashi ka samu ka zo shirin yali ya kai ga shirin?
Shirin yali dai yana da kyau saboda wannan aikin da ya kawo ni anan shine akwai wani kungiyar da na kirkiro a 2014 suna kungiyar Rural Health Mission Nigeria
ayyukan kiwon lafiya a karkara
to wannan manufan kungiyar shine muna son mu tabbatar cewa a karkara inda babu asibiti ko kuma mata suna shan wahala kafin su samu asibiti muna kai musu kiwon lafiya a wajen sannan kuma muna ba ma ma'aikatan da suke aiki a wajen oro akan yanayin yadda za su kula da mata masu ciki yadda za su gane ko akwai danja ko ba danja yadda za a ba su shawara yaushe za su tura mata masu ciki zuwa asibiti babba kar su ajiye su abinda ba za su iya ba su aje su gan kamar za su iya magance wani abu watakila ba su ma san me yake faruwa ba. So muna nuna musu wayannan sign and symptoms na danger signs idan mace tana nahuda ko tana da ciki in ta zo asibiti yanda za su gane da wuri. Sannan kuma muna aiki da kanana primary health care center kanana asibitoci na kauyuka mu gane matsalolin su. Wani lokaci zaka samu akwai asibiti a kauyen amma babu ma'aikata, wani lokaci kuma zaka san akwai asibiti amma babu kayayyaki.
Me yasa yanzu kake ganin kisa ba ma akwai asibiti amma ba rashin ma'aikatan da muke jawo wannan?
To a Nigeria dai kin san yanayin yanda primary health care yake, amma a website din mu Rural Health Mission Nigeria muna providing solution, wasu solution kuma akwai abubuwan da muke yi guda uku wanda inda gwamnati za su duba wannan model din da muke amfani da shi da wannan tsarin da muke amfani da shi da zai taimake su. Na daya, muna conducting medical outreach kowanne wata. Za mu je kauye ya mu je kauye mu wayar da kan mutane mu duba su mu ba su magunguna na gaggawa ka idan maybe zazzabi ne ko kuma basu gane mene yake damun su ba. Za mu iya ba su magani dai ba magani masu nauyi bane wanda dai zai iya relieving, sannan mu ba su referral letter su tafi asibiti babba. Sannan kuma muna zuwa kauye mu duba wannan asibitocin mu duba sannan mu san mene damuwar su. Wani lokaci zaki samu ANC wannan hawan da mata suke zuwa wasu asibiti ba su iya yi saboda folic acid wanda ana sayarwa kwalba daya 500 ba su da shi. Amma mu muna da wasu kungiyoyin da suke taimaka mana da wayannan magungunan. So in mun samu asibitin da ba su da wayannan sai mu kawo musu, sai muna kawo musu su za su na ba mu report in ya kare za su gaya mana mu sake kawo musu. Sannan wannan kare ya isa a aje asibiti a kauye a dinga yi hawo kowanne sati. Folic acid din nan da antimalarial din nan da wannan net din nan kada ya isa ya rike primary care, saboda primary care ba wani abu mai nauyi yake bukata ba. Wannan mata masu ciki abinda yake kashe su malaria da cutan zazzabi cizon siro shine yake yawan kashe su. Sannan kuma rashin jini kuma wannan folic acid zai magance. Kuma in dai ka magance malaria mace ba samu matsala ba ko da tana da ciki.
To yanci kamar masu fama da yoyon fitsari wanda ake ce saboda mutum mata na dadewa ba su je asibiti ba yayin nakuda, yaya kuna da wasu taimako da kuke ba mu waɗannan?
Mu taimakon mu yawanci muna tsarewa ne kar abu ya faru akan wannan abin da ke
rigakafi kenan.
Rigakafi ne mu, amma wannan muna kira ne muna idan muka fita muna wayar da kan mutane. Sannan zaki samu irin wannan yawan fitsarin saboda mace bata kai shekarun da ya kamata ta yi aure ba ayi mata aure. Kuma kin san in mace jikinta bai kware ba ta iya jimre wahalan aure ba. So wannan yana kawo irin yawan fitsari. Wani lokaci kuma akwai wasu abubuwan da mata suna yi a kauye wanda basu san yillansa ba.
Kamar me kenan?
Akwai kamar yanzu misali zaki je kauye zaki samu mace ta yi aure amma bata san ya zata sarkake jikinta ba, bata san me ya kamata idan ta yi amfani da bayan gida ya zata yi ba. Sai ta kamu da infection in ya shiga kuma zai iya bata abin nan ɗinta, zai iya zama mata matsaloli da yawa wanda idan ta yi aure wannan matsalan yana yana wani lokaci zai ana haihuwa wani lokaci kuma sai ya zama wani abu babba daga baya.
To yanzu da ka zo na America wannan shirin nan na yali me aka koyar da kai da zai amfane ka musamman daga wannan fannin da kake amfani aiki a kai?
Sati shidan da ya wuce an kawo ni naje Philadelphia a Drexel University. Wannan university suna da tsare-tsare da yawa akan aikin da nake yi ma.
Aiki na irin kamar kiwon lafiya na karkara? Na karkara?
Aiki na irin civic leadership yanda muke magana yanda ake
shugabanci al'umma.
Shugabanci al'umma yanda mutane suke mu'amala da masu zama a kauye ko kuma masu zama a gari, kamar yanzu misali wannan university suna da wani abun da suke kira CV engagement center. Wannan center zaki samu akwai mutane suna zuwa saboda su zo su yi aikin kyauta ba biyan su ake yi ba. Sannan kuma suna da wani abu, kowane sati zaki ga mutum ya zo ya ce menene ake bukata nan, zai ba da kudi a siya magani, a siya komai da komai a ajiyar asibiti. Abu daya wanda na koya nan shine aikin taimako. Kowa yana so ya taimako. Zaki samu a nan ba wai babu matsala a America ba. Da muke zama a Philadelphia, akwai garuruwan da muka je, mutane ba su da wajen da za su kwana, akwai mutanen da ba su da abin da za su ci, akwai matsaloli yanda irin na Nigeria. Amma abin da yake taimakon su, kowa yana taimakon juna, kowa yana aikin da ya gan cewa ya tabbatar cewa makwabcinsa ya ci abinci, makwabcinsa kuma zai iya yi wani abin da zai taimaki mutane. Za ga mutum yanzu kamar akwai lokacin da muka je medical outreach a Philadelphia, a West Philadelphia. So ni tunda ina da experience a medical outreach, ni ne na shugabanci wannan kungiyar da muka je medical outreach. Da muka je kuma abinda ya ba mamaki, akwai yaran makaranta na University of Drexel din a cikin team din.
Su ma sun je
da nake tambayan su mene yake so ya yi da wannan karatun da yake na kiwon lafiya. Ya ce shi yana da interest akan public health ne, kuma abinda yake so ya cimma a rayuwarsa ya tabbatar cewa wannan malaria da yake kashe mutane a Africa ya samo yanda za a yi a samo wani anyan din da ba zai ja kudi da yawa ba, kuma na ci gaba, kuma wanda malaria ba zai daina kashe mata da yara yanda suke gani a news da sauransu. Kiga wannan shi yaro karami ne wanda na fi shi shekarunsu 24 ne, amma yana da wannan tunanin in kin dauki wannan kiyada da yaranmu na Nigeria, kwata-kwata zai ga mutum ya gama degree, amma yakin tambaye shi mene goals dinsa na rayuwa, ba zai iya gaya miki ba.
Wannan baka gani yana da nasaba da ilimi cewa su waɗannan sun samu tun daga farko, suna da ilimin tun daga matakin farko har zuwa inda suke yanzu, suna da wannan isasshen ilimin da za su san amfanin shiga waɗannan ayyukan sa kai ɗin nan da komai. Ko ya kake ganin haka?
To inde akwai magana biyu da kima, akwai ilimi wanda zan dai magana kadan akan ilimi, sannan kuma na focusing akan civic leadership wanda ina da niyya idan na koma zan yi kokari na gan cewa a Gombe inda nake zama mun dan fara wani abu. Kamar magana ilimi, da muka zo akwai classroom da aka kai mu
aji,
akwai ajin da aka kai mu, mun dauka wani senate building ne, mun dauka wani zama majalisa ne ake a wajen, ba mu sani ba. Classroom ne, aji ne inda yara suke zuwa su samu a koyar da su, ba kamar yanda yake a Nigeria za ka ga a university za ka ga suna zama a benci, wasu kuma babu ma benci ma suna zama a kasa. Za ka ga yawanci a haji a university na Drexel mutane ba su wuce 30, ba su wuce 30 a haji. Kuma akwai projector, akwai na'urori daban-daban, ana koyar muku abu in ya kama wani abu ne ba su gane ba, a yanzu za su shiga internet su samu su fito muku su baku. Imma wani bidiyo ne ya kamata su nuna muku ku fahimci abin da ake gaya muku, za su shiga internet yanzu nan a fito da su a nuna muku. Sannan akwai wani abin da ya faru, mun je wani makaranta na yara kanana nursery. So akwai wani yaro karami haka, ina ganin shekarun shi gudu ne, sai ya tashi ya ce shi yayi mana wani tambaya, ya ce shi ka Afrika nan akwai soro ne a Afrika? Sannan muke tambaya shi, ya ce saboda sai muke mamaki ya suke irin wannan tunani, muke tambaya malamin. Sai ya ce shi ya ji yaron ya ce tunda ya zo ana musu career building daga nursery school ne, so shi ya san cewa daga nursery school ya san cewa soro wani abu ne wanda yake kawo cututtuka da yawa a duniya. Sannan shi a nursery fa yana so ya sama da wani abu wanda zai kashe soro, ya daina kashe mutane. A nursery school ne
tun da farko kenan, a ce karfe tun da zafin shi ake
shekarun shi hudu. wannan abin ya bani mamaki, kuma akwai abubuwa mamaki da yawa wanda zaka gani. Kuma wannan mutanen ba wani mutane daban bane ba, kama mu ne kawai, fatan ne kawai ya raba mu. Wasu abubuwan da muke masu suna mamaki yanzu, kama wannan program da muka je, wannan aikin da nake yi, muna zuwa kauyuka din nan, ba taba kira na ko a wani local government a ce ga kyauta, mun ji kana wani abu kaza, mun ji kana wani abu kaza, a kai kokari. Ba sani ba, amma gwamnatin America sun ga abin da muke yi, sun ba mu award, sun kawo mu America, su yi mana horo na sati shida, sun abubuwa da yawa wanda wasu ma yanzu a holding nan da zuwa wasu har kuka suke yi, saboda mutane ba su taba tunani za su samu irin wannan mai sayin ba. Abin da nake fada nan su ne, manyan mu su dinga lura abubuwan da muke yi nan suna da amfani. Ni na ga ma wani abokina na ce, ni ban taba sani cewa abin da nake yana da amfani ba sun da na zo America, saboda in na ga musu wani abu da nake yi wanda can ba mu dauki wani abu bane muke, ba saboda mutane ba su nuna mana cewa wani abun kirki muke yi ba,
sai wani waje.
Amma abun mamaki anan, sai ina zo ina fada, sai abin da zai baki mamaki, ni da nazo ban yi tunani ina da wani masaya haka ba, saboda kafin na zo akwai universities guda hudu wanda aka raba biographies din mu da abuwa na muke yi. Ran da na shigo Philadelphia, na samu email ya fi 15, kuma duk wannan professors ne suke so su zauna da ni na gaya musu yaya na yi na fara wannan abun, kuma menene damuwa na, menene nake so su taimake ni da shi. Kin ga irin wani abun wannan
fara maka kwarin gwiwa,
abubuwa da yawa wanda zan yi zuwa na gaya mutane ga abuna, na gani watakila za mu samu canji.
Hanya koye aiki a yau, ko wane gumi na yake ji,
kai ya ra gumi na nake ji.
Kuma dai wannan kan gumin shi yake ciki
gaskiya, kan
wannan ma'aikacin jinya ko Muhammad, so muna fatan Allah ya sanya alheri.
Amin amin.
Sannan kuma kinga kamar maganar da ya safi na, yawanci sai matasan mu sun fito wasu kasashe suke gane ashe suna da muhimmanci. Allah ya sa gwamnatocin mu su masu
rungume haka. Amin amin.
To haka yake. To kar a manta, kamar yadda muka ce za mu tattauna da masanin lafiyar jama'a, muna tare da shi da mun jin ire-iren wayannan ayyuka na jinya, ya kamata musamman a sakonnin mu yawanci sun ce sun yi kuka
kam gaba ɗaya ma,
sai mu ji waya abin yake ne, ya kamata saboda na san shi yana da masaniya akan wannan yawanci yanda ake aikin. Assalamu alaikum.
Assalamu.
Barka da warhaka a Tahiru Abubakar.
Barka
da shigowa.
Ya ayyuka gida.
Yauwa barka.
Yauwa kana jin mu sosai?
Ina jin ku.
Yauwa. Yauwa to. Yauwa yanzu muna jin ka. Muna magana akan aikin jinya musamman a kasashen mu. Yaya abun yake tafiya, yaya ya kamata ya kasance? Mutane da yawa sun yi kukan cewa ana ma'aikatan jinya suna walakanta su, wancan su ce kaza, wannan su ce kaza. Shin yaya ya kamata alaƙa ta kasance ne?
Alaƙa tsakanin mara lafiya da malamin asibiti ya kamata ce zama alaƙa ce ce, da mai kula da mai nema. Saboda shi mara lafiya a duk yake yana buƙatar taimako, yana buƙatar tausayawa. Yana so ne a nuna mai an san da shi a waje, kuma a nuna a tausaya mishi da halin da shi, kuma a taimaka mishi samu ya fita da wannan.
Eh muna jin ka, amma na dan kakkatsewa haka. Muna jin ka.
Inda nake din ne nake tare da kokari a samu network ne.
Eh muna jin ka yanzu.
Sannan kana?
Muna ji da ka.
A tsakanin da ya kamata ya ce ta zama wata ce a ga wanda shi malamin asibiti ko mai jinya ya fice wa ai ta san sanarwa. tsara lafiya. Amma ba abinda zai zama ne kai ne ciwo kana tsoron ma ka ga mara lafiya ba ne. Yawanci gaskiya sai tumo abinda ake fama da shi kenan yanzu, wanda za ka ga ina duniya wasu daga cikinsu suna tsoron ma ma'aikacin asibiti.
To ko ina ga abinda za a yi, likita bari mu sake kiran ka kila layin ya fi warwarewa da kyau. To Safina, kin ji wanda ya fara magana cewa ya kamata a samu alaka mai kyau. To amma ni kuma kafin ya dawo din Safina, akwai abinda nake kallo. Wani lokaci kuma akwai fitinan namijin ya ci fa.
Usman, kafin ai magana fitinan namijin ya ci, ai farko ma in ka shiga asibitin zaka fara gani. Zaka ga nurse Usman, ni na yadda da abinda masu sauraro suka ce da gaske ne. Zaka ga nurse ta zauna da kasar an aiko mata da mutuwa.
Ya kamata.
Babu annuri, kana ciwo, zaka so irin kaga ko ba.
Kamar yanda ake anan aka ga an tarereye ka kaman kwai.
Usman, baka baka da lafiya kama ai maka dariya, sannu Allah ya sauke, Allah ya kawo irin wannan kadai zai dan rage maka ciwo, amma ka je ka ga ma'aikacin jinya ya hada rai kaman zai mutu. To
kai kanka kuma ya ne ciwo ya karu.
Ciwo ya karu.
Kuma ina ga yana daya daga cikin abin da
yake. Kuma sai inda meke kawo haka?
To ina ga shine ai daga wurin yanayin yau ce, shine an ce san mu je auren a Tahiru, yanayin yau ce, in albashin da ake baka ne kai majinyacin bai ishe ka ba, kana can kana wani tunanin a rashin kwarewa ce. In kuka je makarantar koyon aikin jinya,
kuma abinda ake ba abinda aka koya musu fake ne ba, ni ko daga asibiti suke samu koko hudda da mutane ne ke musu yawa koko.
To yanzu kin ga muka in tire yazo dama na san ya taba shi kanshi aikin jinya din nan, zamu ji ana koya musu a makaranta ne, a'a ba a koya musu yaya abin yake tafiya, ya kamata su ga ya gaya mana mu ji. Sannan akwai wani abu daya zaki ga su kansu ba za mu kalli dole wannan shi ba, su kansu kai kuma kanka majinyaci da kaje kuma asibitin, in misali baka gamu da wannan a karin farko ba, kai ma fa akwai rawar da zaka taka. Ya matsayin ka na wanda ka je neman lafiya misali, saboda in ka kage to zai kage.
Wasu sai a dinga magana zaka ga abin da yasa suke masu wulakanci, wai ai ba su zuwa asibiti sai ciwo ya
ci karfin su.
To irin wannan ai jama'a zaka yi a jiki ka nuna mishi,
saboda gobe in yana ciwon ya dawo,
saboda kaza zai muku kaza, da ka zo ba wai sai ka yi fada sai ka yi wulakanci bane.
Kuma musamman ma dai in ka ce zaka yi fada ai akwai matsala ne. To yanzu layin fa ina ga layi ya tubure, bari mu dan sake koma mu dan shakata, amma ya tubure din dole mu sake dawo da shi mafi gaskiya.
Maso zowa office koye office, maso zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki, a yau kowane gumi na yake ci,
kai yara gumi na nake ci.
Idan dai kaga mutum bisa mota kana ga sutura kyakkyawa, yana yin yanga yana yin tobuku, na tabbata gumi na yake ci,
kai yara gumi na nake ci.
Sai an sha wuya kan sha daɗi, kayan yara gumi na nake ci,
kayan yara gumi na nake ci.
Sai an sha wuya a kan sha daɗi, kayan yara gumi na nake ci,
kayan yara gumi na nake ci.
Gama da zamani na kawemu a kasnike yawuna, yanzan hanna hau doki na hau keke ina bisa babur, yanzan gani a kan motoci na tabbata gumi na nake ci,
kayan yara gumi na nake ci.
Kuma kowa ya miƙe dangi ku tattali ku neme na kan ku, kama kowane gumi na yake ci,
kayan yara gumi na nake ci.
Shata Alhaji dan Kadanawa yau ya dole gariya zauna, amma hakkin shi ya zo nema, kayan yara gumi na nake ci,
kayan yara
ani ma dodo gumi na nake ce,
kayan yara gumi na nake ce.
Gama wasu na opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu, wannan shi ma gumi na yake ci,
kayan yara gumi na nake ce.
Na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici, shi ma wannan gumi na yake ci,
kayan yara gumi na nake ce.
Don na ga za mu samu shi Dr. Tahir, mu kira shi da tattauna da shi, saboda irin wannan tangarɗa ta layi yadda mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya.
To Allah ya yarda.
To amma Safinatu, kin san kafin mu sallama da su dole za mu gaya musu cewa shirye-shiryen yau da gobe yana taɓa abubuwa da yawa, wanda kuma gobe in Allah ya kai mu Juma'a za mu yi magana ne akan nishadi. Ko da ke za mu dawo, Allah ne masani. To yanzu kan duka-duka nan za mu tattara ina mu namu sunana Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sodangi,
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Rob Backlin. Ni Usman Ahmad Kabara, amma da harin da bakin sa nake cewa mu zama lafiya.